Sashen Hausa na Muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja kan mitoci 16, 21 da 25, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Sarauniya da Dalal a Jamhuriyar Niger, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdurrauf zan gabatar daga nan ofishin Muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe ne da rahoton ambaliyar ruwa a jihar Niger da ta yi sanadiyar awun gaba da gonakin kifi. Majalisar Wakilan Najeriya na san a daukan mataki kan wata makaranta a India da ta sa aka yi wa ɗaliban Najeriya biyu dukan kawo wuka. Daga Jamhuriyar Niger muna da rahoto kan tallafin abincin yara tan 3,200. Jama'ar Tafiyan Taraba sun yi taro a Abuja da na an maida su saniyar wari a jihar Taraba. Muna da shirin tubalin tsaro inda za mu kammala da sharhin Muryar Amurka. Duk kafin nan a saurari labarin duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. A jiya Alhamis, shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya sanar cewa ya soke babban taron jam'iyyar Republican da za a bashi tikitin takara da aka shirya gudanarwa a jihar Florida a wata mai zuwa sakamakon karuwar masu kamuwa da coronavirus. Duk da haka, za a gudanar da ayyukan babban taron a jihar North Carolina. Trump ya faɗa a Jacksonville cewa yin babban taron bai dace a wannan lokaci ba. Shugaba Trump ya maida wani bangare na taron GOP zuwa Florida a watan da ya gabata bayan da suka samu sabani da shugabannin jam'iyyar Democrat a jihar North Carolina kan gudanar da taro a rufaffen ɗakin taro da magoya bayansa da ba su da takunkumin rufe fuska. Amma sannan a hankali aka rika rage ayyukan da za a gudana a taron, yayin da waɗanda suka kamu da cutar ya ƙaru sosai a Florida da kuma mafi yawan jihohin ƙasar a watan da ya gabata. Wasu wakilan jam'iyyar Republican kalilan za su hallara a garin Charlotte na jihar North Carolina don su zaɓi Trump a hukumance a ranar 24 ga watan Agusta. Trump ya ce zai yi jawabin amincewa a wani tsari na daban. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce dangantakar Amurka tare da China ta kusan shekaru 50 ba ta aiki, saboda haka ana buƙatar bin wata hanya daban da matakai masu tsauri. Pompeo ya yi magana ne a gidauniyar Nixon a Yorba Linda da ke jihar California da aka ba sunan shugaban ƙasa Richard Nixon, wanda ya kai wata ziyara mai cike da tarihi zuwa Beijing a 1972 kuma ya gana da shugaba Mao Zedong da Premier Zhou Enlai da ya taimaka wajen dawo da China cikin ƙasashe da ke hulɗa da Amurka. Pompeo ya ce China ta yi amfani da tsarin Amurka na rungumar kowa ta wajen turo abin da ya kira masu yaɗa farfaganda a manyan makarantun Amurka da cibiyoyin bincike da kuma cibiyoyin ganawa da manema labarai. Ya kuma yi kira ga sauran ƙasashe da su zama masu ƙwazo da himma wajen kawo canji a China. Yana cewa Beijing tana barazana ga mutane da ci gaban waɗannan ƙasashe. Mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Umar Usman Kadafi ya kai gaisuwar ta'aziyya ga iyalan ma'aikatan agaji da 'yan Boko Haram suka yi garkuwa da su a hanyar Mangune daga baya kuma suka kashe su, da yake jawabi ga taron jama'ar da suka je gaisuwa. Mataimakin gwamnan ya shawarci al'umma su gudanar da bincike su kuma tabbatar da lafiyar wuraren da suke so su tafi kafin su kama hanya.
Wannan abu ne na bakin ciki, musamman in ka duba ga ma'aikatanmu wanda suke nan suke aikin agaji. Amma dai kawai za mu roki Allah, Allah ya dada kare mu, kuma insha Allah a matsayinmu na gwamnati ba za mu daina kokarinmu mu ga an kawo ƙarshen wannan irin miyagun abubuwan da ke faruwa. Ka san aikin agaji kamar ka san aikin lada ne, domin aiki ne da muke yi dama. Mun sani akan cewa Turawa suka ce akan cewa you give me your best to see that an samu kwanciyar hankali. Duk wayannan abubuwan da mutane da suke yi gaba daya mun sani akan cewa suna yin shi, no matter ko da ana biyan su albashi ne, an san akan cewa su ma gaskiya suna kokartawa. To zan kira ga ƴan uwa wanda suke waje su dai hankalta da irin wuraren da za su je, su dinga kula da abubuwan da za su yi, da kuma duk lokacin da za su fita su tabbatar akan cewa sun samu labari inda za su je akwai kwanciyar hankali ko zaman lafiya kafin nan su je.
Rahoton Haruna Daudabi daga Maiduguri. Adadin waɗanda suka kamu da COVID-19 a Amurka ya haura miliyan 4, yayin da dubun dubatan ma'aikata Amurkawa da annobar ta shafa suka nemi tallafin marasa aikin yi. 'Yan majalisa kuma suna duba yiwuwar sanar da wani tallafi. Jami'ar John Hopkins ta ba da rahoton sama da mutum miliyan 421 da suka kamu da COVID-19 a Amurka zuwa jiya Alhamis da rana. abin da ya jaddada matsayin Amurka na zama jagora a duniya, tare da sama da kashi 1 cikin 4 na mutum miliyan 15.3 da aka tabbatar sun kamu da cutar a duniya. Amurka ce ke kan gaba har wayo a duniya da yawan waɗanda suka mutu, tare da kusan 143,900 da ya haura sosai na mutum 82,771 da suka mutu a ƙasar Brazil da ke biye da ita a mataki na biyu, yayin da ake ƙara samun masu kamuwa da coronavirus. Haka nan kuma adadin Amurkawa ma'aikata waɗanda suke neman tallafin rashin aikin yi ya yi sama. Ma'aikatar kwadago ta Amurka ta ba da rahoto jiya Alhamis cewa kimanin ma'aikata miliyan 1,400 abin ya shafa da aka rufe kamfanoninsu, da kuma wasu matakan kulle suka nemi tallafin rashin aikin yi da ya kawo ƙarshen makonni 15 a jere da sabbin waɗanda suka nema yi ƙasa. Wasu matasa 'yan Najeriya 80,000 sun shiga wani shiri da asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta ɗauki nauyi na ƙirƙiro wata fasaha kan COVID-19 da zai samar da mafita ga al'umma kan annobar coronavirus. Waɗanda suka samu lambobin yabo daga 'yan Najeriya masu shekara 14-35, ciki har da wani mutum ɗaya wanda ya gabatar da yadda za a yi amfani da hasken rana don samar da ruwa da zai taimaka a yaƙi ƙwayar cutar.
Kankamar damuna da tunkarar watan Agusta na haddasa barazanar ambaliyar ruwa a sassan Najeriya. A jihar Neja an samu ambaliyar ruwa da ta share gonakin kifi, da hakan ya haddasa asarar dukiya ta miliyoyin naira. Wakilin mu Mustapha Nasiru Batsari na dauke da rahoton.
Ambaliyar ruwa ta yi awan gaba da kifi na sama da naira miliyan 100 a jihar Neja. Lamarin dai ya faru ne a ƙauyen Lafangwari dake yankin karamar hukumar Boso. Ya kuma aukuni a sakamakon kwashe sama da sa'o'i 14 ana tafka ruwan sama kamar da bakin ƙwarya, al'amarin da ya haddasa lalacewar wasu gonakin masara da dama. Shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Niger, Alhaji Ibrahim Inga, ya ce har ya zuwa wannan lokaci ba su tantance yawan asarar dukiyar da aka tafka ba.
Ruwa ya wuce da kifaye wanda yake sun share miliyoyin kuɗi. Gwamnati za ta duba ta ga me za ta iya yi, duk da yake akwai matsaloli na rashin kuɗi wanda yake wannan annobar ta baje duniya ta haifar da shi, amma dai duk da haka saboda harkar kasuwanci za a duba a ga abin da ya kamata a yi. Allah ya yarda, na san mai girma gwamnati zai yi ƙoƙarin ganin an tallafa musu.
Nawa ma ba asarar rayuwa a wurin.
A haka wa yanzu gaskiya ba mu samu bayani da ke nuna cewa ai hasaran rai ba. Jami'an mu za su zo wanda za a kididdige a kuma tabbatar da menene ya faru, wanda yake daga ƙarshe za mu kuma kira 'yan jaridu mu ba su bayanin alƙaluman abin da muka iya ganowa na yawan hasaran da aka yi.
Al'ummomin da ke zaune a wannan yanki dai sun ce shekaru da dama ba su taɓa ganin ambaliyar ruwa da ta wuce da gonakin kifi irin haka ba.
Abdullahi Sa'idu da Fangwari, kifa inda aka sa aka gina gaba daya wurin ya rufo gaba daya, yanzu ya wuce da kifaye zagayen ne gaba daya, har tata abin da ya kama caccaga guraku ya kewaya nan wurin gaba daya kifi ne, amma ruwa ya wuce da su.
Amma kun taba ganin asara irin wannan
tunda aka yi gonan kifi a nan? Ba taba yin asara irin nan ba.
Ni ne Muhammadu Tuku daga Lafangwari. Ubangijin Allah ya kawo ruwa ya kwashe masu kifi.
Kaga gonakin kifi sun wuce?
Sun wuce tabbas, sun bi ruwa. Sai mu fata kuma Allah ya mai da musu da alheri.
Amma kun taba ganin matsala irin wannan a nan?
Eh, tunda suka gidan kifi an taba yi sau da, amma ba yi karfin haka ba.
Ruwan an dade ana yin shi ne koko dai ruwan ya zo daga wani gine ya kwashe?
An sheka ruwa mai yawan gaske kuma mai karfi akai ba kadan ba.
An ce ka ce dakin kai nan, ina ne dakin?
Ga daki na can.
Na okay, wannan gurin da muke hange
motan nan ga tanki nan, nan ne daki na.
Sai kai duk ka ga ma abin da ke faruwa?
Ni na ga abin da ya faru.
Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da aka lissafa za su ci karo da ambaliyar ruwan a damanar bana. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaishe da Mustapha da miliyoyin masu sauraron murya Amurka, daga dukkan alamun matsaloli da 'yan Najeriya ke fuskanta a kasashen waje na ci gaba da ta'azzara, domin Majalisar Wakilan Najeriya ta nemi ma'aikatar hulɗa da kasashen waje ta ɗauki kwakkwaran mataki akan hukumar wata makaranta ta India mai suna Rokel Institute of Technology a Turanci, wacce ta sa aka yi wa wasu ɗalibai 'yan Najeriya guda biyu dukan fitar rai saboda ba su da kuɗin cin abinci a cikin makarantar suka fita neman abinci mafi arha a wajen makarantar. Dan majalisar wakilai Musa Muhammad Fali shine ya gabatar da kudirin a zauren majalisar wakilai.
Ya kamata diaspora da shi minister na foreign affairs su yi liyazin da embassy din mu ya zama farko ya zama karshe wanda kar mu sake ji cewa ana cin zarafin yan kasar mu Najeriya a kowace kasa ba lalle ma sai India ba. Yadda muke mutunta kowanne yan kasashe a kasar mu to muna so ya zama an mutunta yan Najeriya a kowace kasa da suke karatu.
To yanzu ne majalisa ta cimma
duk wayansu prayers da nayi na tuntuban embassy din su na rubuta musu leta na rashin jin dadin abin da aka yi wa yan Najeriya da kuma ainihin mataki da gwamnatin kasar a irin wannan abun suka dauka su yi feeding din mu ba shine muke kan baka kuma duka majalisa ta aminta.
Banda matakan da kuka dauka a majalisa akwai wani abu da kuke ganin ma'aikatar hulɗa da kasashen waje za ta iya yi akan wannan
prayers da nayi hadda su saboda su ne suke liyazin tsakanin kowace kasa da Najeriya. Wayansu abubuwan ba mu yi magana haka ba ba lalle bane su san menene yake faruwa amma magana a majalisa za su ga an tura musu officially kuma za su dauki mataki saboda me ko yau ko gobe suna tunanin za mu kira su mu ji wani mataki suka dauka akan wannan abubuwa. Yana da kyau mun gara jawo hankalin embassies din mu da suke can suna zama suna da record na yaran mu da suke karatu a irin wannan wuraren ya zama kuma sun ba su a kind of opening wato kaman nan ne gidajen su lalle ya kamata su bude kofa na wajen karban koke-koken yan Najeriya da suke zauna irin wuraren nan ba wai lalle sai India ba duk wata kasa tunda muna da embassy in dai ka garzaya ka je gidan ku ka aika man katsira ne.
Kana ganin wannan abu da ya faru zai iya taba dangantakar da ke tsakanin Najeriya da kasar India?
In irin wannan abun yana faruwa har mu yi magana ba su dauki shawarwari ko jan kunne da muke ba lalle in ya ci gaba zai iya taba saboda ba yadda za a yi mu mutunta naku kuma ya zama ku ba za ku mutunta namu ba.
Dan majalisa Musa Fali a zantawarsa da Madina Dauda a jamhuriyar Niger kungiyar Wadata Save the Children ta kaddamar da rabon abincin yara a cikin tsarin nan na yaki da tamowa. Tsawon shekaru uku kungiyar za ta yi na rabon a kananan hukumomin mazamni na magaramta kaya da gidanmuni da gidigiyar. Kimanin tan 3,250 za ta ba wa magidanta 27,000 da darajarsu ta kai tsabar kuɗi sifa miliyan 8. Tamar Abari ta hada wannan rahoto.
Madam Na'ummi Habu ita ce mai kula da abincin a kungiyar ta Wadata Save the Children.
Yana cikin bi ga wannan musa'a wadda ministan sate yake da ita ministan kiwon lafiya wadda ana cewa strategin kaman yaki da kwamasu daga dukan ciki zuwa wata 24 na rayuwar yaro. Kenan idan mace mai ciki tana cin wannan gari ko ko shi yaro kasa da shekara 2 ana bashi wannan gari akai akai in Allah ya yarda ana gamawa da yi mishi allurori duka yanda ya kamata da zuwa awon ciki da awon yaro. To gaskiya za mu taya gwamnatinmu a yi yaki da tamowa.
Babban burin da ake son cimma dai shine haɓaka tattalin arziki tare da inganta lafiyar yara da ta mata ta hanyar yaki da cutar tamowa.
Za mu yi wannan rabanci maka tsawon shekara 3 kuma yallan da ya kamata doka muna da fiye da 24,000 za mu yi aiki da mata masu ciki mata masu ban nono da kuma yara ƙanana ƙasa da shekara 4 da 'yan mata.
Salisu Iliyasu daraktan fasali ne a nan jihar da Magara.
Ya kamata wannan abinci ya kaiwa ga yaran yara ƙanana don a yi yaƙi da tamowa. Allah ya kawo wannan proje kuma ya kawo wannan tallafi kenan sai a yi amfani da shi wannan abincin nan ya kai ga wannan yara.
Gudunmuwar al'umma zai taimaka ainihin wajen cimma burin da aka sa gaba in ji Madan Na'ummi.
Mun samu taimako ne na gari da nama. Na ji daɗi sosai. Mun gode Allah masa albarka a sama uku.
Mun samu garin tamowa. A na yi murna na yi farin ciki. Zai iya tallafa mu sosai ma. Sosai mun ji za mu ji daɗin shi muna buƙatar shi. Kire na da fata Allah sako mu lahiya da alheri kuma gida lahiya. Allah Ubangiji ya sa na gabe.
Suma matan da suka samu taimakon sun yi godiya ta musamman ga proje Wadata Save the Children.
Idan sun yarda sun ba mu goyen baya, za mu yi aiki tare. In Allah da kuma Ubangiji Allah zai ba mu kokarin mu cimma burin da ake so. Yaran mu kankana su zama da lahiya wannan cuta ta kwamaso da take haddaba Niger, musamman jihar mu ta Zandar da ta Maradi, ta samu ta rage. Shine addu'ar mu kuma shine fatar mu domin ci gaban kasar mu gaba daya.
Tamara Abari, muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger.
Ana sauraron shirin nan musamman daga ofishin muryar Amurka na Abuja. Ba sabon labari bane rikicin kabilanci a jihar Taraba musamman tsakanin Jukunawa da Tibi da kan kawo asarar rayuka. Tibi dai sun fi yawa a jihar Benue amma akwai su da dama a wasu kananan hukumomi na jihar Taraba. A taron da 'yan Tibi suka yi a Abuja sun bayyana rashin gamsuwa ga kwamitin sulhu da gwamnan Taraba Darius Dickson Ishaku ya kafa. Margaret Sambe Nchuka na daga cikin jagororin taron.
Kwamitin bincike din nan kuma sai muka gan kamar akwai son ra'ayi a ciki. Yawancin mutanen da muka yi bincike mun ga mutanen da suke da dangantaka da shi wanda abokanan arzikin sa ne kuma an kawo su da mun a muna tumun dare ne. Maganin wannan abun sai da gwamnatin tarayya. Yanzu yaran mu ba makarantu har wa abun ya kai ga yau a je a kona gida a kona makaranta. Ba mu da madafa, boko ne shine komai yanzu a duniya. To boko mu babu, noman ba mu da shi ba. Miya ne da mu yi?
Shi ma tsohon mataimakin shugaban karamar hukumar Ibbi Julius Kokwa na cikin jama'ar Tib a taron.
Komiti ne wanda ya kamata kai shawara ne zaka sasanta tsakanin mutane biyu, sannan ka sa wannan ɗayan ya haya da Muhammad, sannan ka sa ya haya ya kawo mutane ne ka sa cikin komiti. Ba adalci a cikin wannan komiti, domin ba za a mana adalci ba saboda wanda suna na su da ra'ayin already na ra'ayin Jukunawa. Na kwamitin din ma da kansa ma ta nuna cewa tibaye ne kawai suke da problem duniya gaba da mutane wanda suke zama da su.
Da yake mai da martani, kwamishinan yaɗa labarai na Taraba Dan Juma Adamu ya ce gwamnatin jihar na yi wa kowane bangare adalci.
Kari local government da Ibi local government da Donga local government da Takun local government, Bali local government da Gaso local government su ne kadai da suke fada da wayannan kabilun da ke kewaye da su duka. Su ne kansu suna kiran cewa a kawo wannan commission of inquiry. To yanzu an yi kuma suka ce ba haka ba. Na yanzu Jukunawa ma da su kawo korafinsu a wurin, Ikutep da su kawo, Fulani da su kawo, Chambawa da su kawo, Ichen da su kawo, Hausawa da su kawo, duk kaga akwai su ma a Gashaka, Ardokola. Suna da damuwa da kabilun da ke wayannan wuraren duk. Gwamnatin nan a ƙarƙashin mulkin mai girma Akita Darus Ishaku, wannan rikicin ya fara ba wai lokacinsa bane, amma tun da ya zo shi ya fara ce ina so a bashi zaman lafiya don ya kawo cigaban Taraba State.
Kwamishinan yaɗa labarai na Taraba Dan Juma Adamu. Masu sauraro kuna tare ne da muryar Amurka. Hassan Maina Kaina shigo da shirin tubalin tsaro.
Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu tare shiyar taskin Chadi. Inda mayakan Boko Haram ke ta yin saranda tare da mika wuya ga dakarun kawance na kasashen yankin. To madalla, kamar yadda kakakin rundunar kasashen tafkin Chadin Kanar Timothy Antiga ya sanar, matsalolin da suka dawebe kungiyar Boko Haram da magaza samar da kyakkyawar rayuwa kamar yadda suka yi wa mabiyansu alkawari ya kara sanya mayakan na ta ajiye makamai tare da kai kansu da ma iyalansu ga mayakan runduna ta ɗaya wato Sattawan na gamayyar dakarun kasashen yankin tafkin Chadi. Domin tantance gaskiyar lamari, rundunar ta MNJTF ta baiwa ƴan jaridun yankin damar tattaunawar keke da keke da wasu daga cikin manyan mayakan na Boko Haram a jihar Arewa mai nisa na kasar Kamaru, inda nan ne zuwa kai kansu domin yin sarandar. Ko da yake bisa dalilai na tsaro ba za mu kawo muku cikakken sunayen tsofaffin mayakan ba, shin kam me ke sa matasa shiga kungiyar ta Boko Haram ne? Imani da aƙidar ne, kwaɗayin abin duniya ne, ko kuwa dai tsoro ne na abin da ka iya samun su idan ba su shiga din ba? Yaya rayuwa take a dajin Sambisa ko a zirin tafkin Chadi, wato manyan sansanonin wannan kungiya guda biyu? Domin jin amsoshin waɗannan tambayoyi da ma wasu ƙari, sai a biyo mu sannu hankali a cikin shirin na tubalin tsaro wanda ni Hassan Maina Kaina zan gabatar. To madalla, da farko ga wannan matashi da dalilan da suka sa ya shiga kungiyar ta Boko Haram tun farko.
Lokacin da na fara shiga Boko Haram, suna zo suna yi mana dawa, suna nuna mana su mashina su ne me mun fara shiga lokacin.
Kai ka shiga saboda ka ga wasu abin da suke gaskiya ne ko kuma saboda suna baka kuɗi ne ko kuma kana jin tsoro?
Baburan ne a lokacin muna gani akwai kuma yana da an sun takura mishi. Suna so su kashe shi dan shi ne a lokacin kuma ina shiga ma zan hana yaran a kashe din ne a lokacin na shiga asalin shiga nan kuma suna zo suna mana bayani na shiga kuma abun da muna yi ma suna takura mana ba hankali mu a lokacin ana tura mu muna fara fada ne kawai ba wani abun da mun sa gaba kawai dai mu ma mun ga abun ba kyau kawai dai muka bari muka fita
da ka shiga aya aka yi ka koyi sarwun bindiga da sauransu
bindiga koyan bindiga su a lokacin muna Zambia ne suka koya mana akwai wani training da aka nuna mana mun yi duk bindigan aikin bindigan nan duk suka nuna mana mun koya har wata uku da wani abu suka nuna mana muka koya mun shiga yanzu za a doke mu mu je mu yi fada an doke mu suna zuwa suna doke mu je mu yi fada mu dawo haka ne a lokacin haka mun koya bindigan
a lokacin kaga shekau
a shekau su daya ne na gan shi kuma a lokacin da na gan shi ma ya zo yin bayani ne a wajen mu
kamar da zai mece muku
eh yana yi mana kawai da bayani dai kawai yana yi mana surutiya yi mana ta bayani kawai dai ta tashi ya koma ba abin da wani abin da ya gaya mana
yana zuwa a cikin jerin motoci da masu gaji da sauransu ko kuma yana zuwa a cikin mota ɗaya ne
a lokacin motocin shi guda uku ne suka zo da wani akwa a wanda suna mishi gadi ne
eh amma a lokacin bayanin da yake muku kai kana gane cewa abin kamar gaskiya nake gaya muku
a to a lokacin kawai dai muna jin shi dai kawai in ya fada dai kawai tashi ya tafi mu din kwata-kwata surutun shi ya yi mana yawa ma tukuna har mun rabu da wajen mun bar wajen nashi mu
kamar kai a ina da na kai yaki
yaki na da yawa ne
eh misali a ina da ina da ina da ina
a Najeriya ma na yaki a Kamarun ma na yaki zane muna yi
kamar yanzu ku je ku yaki a lokacin ya kuke farawa
lokacin da mun je aiki da wani makami manya ne za mu fara da aiki
abin da fara tsakani ko na shawon aikin zunni sai na shiga
abin yana burge ka
eh
me abin burgewa ciki
ko da yanayin tafiyan su din ne lokacin suna aikin Allah shine muka bi su ko muka tai
da ka bi su yana kai ka
eh mun shiga san bisa ka mun fita sai mun ƙara kuma tafkin cari
an koya muku harbin bindiga da yaki da sauransu
eh an koya mana
ka taɓa zuwa yaki ne
na taɓa zuwa
a ina
wajen kwaltan tsakanin Maiduguri da Munguno
shi kuwa wannan bawan Allah ga dalilan da ya bayyana mana na abin da ya sa ya shiga kungiyar ta Boko Haram tun asali
mun zo ne gurin aiki tsofina sun kawo mu nan muna aiki a bakin jari suna nuna mana bidiyo a waya suna cewa ga hotuna nan suna yanka mutane idan ba ku shiga ba za mu kashe ku iya mu suka fita suka bar mu a wurin muna nan muna neman hanya ba mu samu hanya ba
ka shiga ne saboda kana jin tsoron ana yanka mutane ko kuma ka shiga ne saboda ka gane cewa aikin Allah ne
a gaskiya lokacin nan kawai dai mun ji tsoron yanka wani ana saboda yankan nan ne muka yi tsoro
lokacin da aka sa kwa cikin gungiyan me da me suka fara koya muku
kudin mutane ne suke zuwa haka kawai za su ce a ba su za su yi aikin Allah a lokacin mu ma haka suka nuna mana muna suna zuwa da mu suna karban kuɗi haka da yake mu gurin area mu ne sun same mu a wurin mun san dajin gurin za su zo su ce mu je guri kaza wurin fulani kaza idan mun je za su yi magana da fulani haka idan sun ƙara dawa za su zo su karba kuɗi ko lokacin kuɗi ne suka nuna mana gaskiya
musamman kai an koya maka abin bindiga
eh sun koya mana
a ina kama ko nan horon
cikon gudu
a wani wuri ne cikon gudu
can wajen tumbun man
yanzu ka iya harbin bindiga kenan
eh na iya
ka fita yaki ne
eh na huta amma da dadewa wannan kwalfata da gamboru na da na dola da cikin kamaru
yanzu da yake waɗannan matasa sun yi saranda tare da mi kauya bari su gaya mana irin yadda rayuwa take a cikin daji da kuma a halin yanzu da suka mi kauyan
rayuwar mu daban ne da nan ga mu nan muna cikin walwala kuma yanwan mu suke can suna cikin gunci su ma Allah ba sa hanyar da za su fita su zo su yi rayuwa na farin ciki irin namu nan
a cikin din ba jin dadi sosai
ko a Zambisa ma yunwa na da muku kenan
a Zambisa ba a gwandacin da ya fi dadi
ina
inda mun tashi bi
tafkin cari
eh
a can ya kuke rayuwa can
rayuwa mun kawai da mun sarada kawai kuka su ne ba wannan ba wani abu mun jin dadi
ba kaman irin su farfesu kayan dadi na ma you know a yanka kaji a ciyaka da sauransu
babu
yanzu kina son kan magana rayuwa a wannan wurin
ba wani abun da takura wani ba komai alhamdulillah mun gode musu
amma kafin ku da wannan kuna dan fargaban wani abun kun zo na wai same ku
tabbas haka muna jin tsoro tukuna mun zo koyi ba abin da suka yi mana muna jin kamar mun zo anan tun za ka kashe mutum ne amma alhamdulillah mun zo ba wanda ya taba mu ko hannu ma
eh na yana dama shi sanin ni kawo kai na wajen jami'an tsaro
wani ne yasa ka kawo kanka ko kuma kurin dan radin kanka ne ka kawo kanka
ni da abokan na ne kuma kun yanke shawara muka ce mu zo jin sojoji kuka ce musu mu ga mu yan boko haram ne mun kakan mu
suka ce muku gungun sojoji
suka ce mana da za su kawo mu makari mun zo makari mun kwana da sai washe gari da su kawo mana
to ya sha ni rayuwa kenan
rayuwa alhamdulillah muna jin dadi babu damu
dakarun na kasashen tafkin chadin na kara karfafawa mayakan boko haram gwiwa cewa idan har suka yi saranda suka mika wuya to ba abin da zai same su illa ma dai kare da kalau za su sami rayuwa mai inganci tare da gyara musu halaye a kuma mai da su su ci gaba da rayuwa da sauran jama'ar gari a garuruwan su masu sauraro duka da wannan ne muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin sashin Hausa na muryar Amurka Hassan mai na kai nake sallama da ku mu zama lafiya
yanzu lokaci yayi na sharhin muryar Amurka dake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka da shekaru 10 da suka wuce China ta ayyana mallakar yawancin kudancin tekun China bisa ikirarin ta na tarihi mara tushe da kuma wata taswira da ke nuna wurare guda tara a kusan gaba ɗayan yankin tekun a cikin wuraren har da wasu tsibirai da yawa da ba kowa a cikin su da kuma wani rukunin tekun mara zurfi da kuma wani rukunin mai zurfi yawancin su suna kewaye da ruwayen da ke cike da kifaye tayiwa akwai albarkatun kasa a karkashin wuraren ciki har da albarkatun danyen mai da gas da kiyasan kudin su zai kai dala trillion 2.5 tun a shekarar 2013 Beijing ta dage a yunkurin ta na nuna cewa ita ke da iko akan yawancin kudancin tekun China ta hanyar mai da wasu yankunan tekun tsibirai da kuma gina cibiyoyin soji akan wuraren da ake takaddama akan su a matsayin hanyar nuna iko akan yankunan wanda bai da tushe a karkashin dokokin kasa da kasa China kuma ta kaddamar da barazana da musgunawa akan kasashen da ke ikirarin mallakar yankunan a watan Yulin shekarar 2016 wani kwamitin masu shari'a na sasanta takaddama da aka kafa a karkashin ka'idojin sasanta takaddama da aka cimma a wani babban taron majalisar dinkin duniya da aka yi a Amurka da ake kira Annex 7 game da dokar da ta shafi teku wanda tace China ba ta da wata hujja a hukumance akan ikirarin da take yi na mallakar yankunan tekun guda tara kuma kasar ba za ta yi ikirarin mallakar yankin tekun ba da ya wuce wanda aka shata a babban taron duk da haka kasar China ta nace akan ikirarin ta na mallakar yankunan wanda ya sabawa doka a ranar 13 ga watan Yuli sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa a wata sanarwa cewa matsayar Amurka akan ikirarin China na mallakar yankunan ruwayan a kudancin tekun China na bisa tsarin matakin da kwamitin masu shari'ar suka cimma da ke cewa ikirarin China akan mallakar albarkatun ruwayan na ketare a fadin yawancin kudancin tekun China gaba ɗaya ya sabawa doka haka kuma barazana da musgunawar da kasar ke yi don mallakar su hakan na nufin Amurka ba ta yarda da ikirarin mallakar yankunan da China ke yi ba akan yankin ruwan wata ƙasa tsakanin tazarar kilomita 370 wanda ya wuce yankin tekun da China ta fidda tsibiran da take ikirarin nata ne bisa doka kuma Amurka ba za ta amince da ikirarin ta na mallakar albarkatun da ke karkashin ƙasa kamar na rukunin ruwan James Shoal ba ko na Miss Chief Reef da kuma Second Thomas Shoal wanda a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa ta yiwu ba ƙasar da za ta mallake su ƙasashen duniya ba za su bar China ta mai da kudancin tekun China a matsayin yankunan da take da iko da su ba a cewar Pompeo a sanarwar Amurka na bayan ƙasashen kudu maso gabashin nahiyar Asiya ƙawayenta da sauran ƙawayen da ke kare haƙƙin mallakar waɗannan albarkatun ruwayen da ƙetare da suka je daidai da haƙƙoƙinsu da nauyin da ya rataya a wuyansu a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa Amurka na goyon bayan kasashen da ke kare yancin tekuna da mutunta diyaucinsu tana kuma yin watsi da duk wani kokari na yin amfani da karfin iko wajen mallakar yankuna a kudancin tekun China ko a fadin yankin
Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Da wannan muke kammala shirin na musamman a madadin muryar Amurka, ni Halima Abdulrauf da na gabatar ke cewa wassalamu alaikum.